takwa da shi wannan masallaci ne albarka muna maraba da malamin jama'a da su kawo wannan ziyara Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala shi ke sama a cikin annabawa sada Allah ya da su a cikin gango su kwana a cikin sa'a mu abin da za mu karanta da su ne amfani a cikin shi ba da kafar ko da zai fara zaman da mu'amala ana buƙatar dubon bayani shi ko so masu da sayarwa wanda kamar da muka sani dan jama'a sun kawo ne ko bi sai kuma ya ne bauchi ba ta ba ko lauya ne ko ko bi ko da adami ar bayar a kalgar shari'a ba ta kalgar ro ko shari'a ko da ba ta ruwa annabi kan adwa su da su Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wa ma ta ba ta sai ba Allah ta'ala shi ne mai amfani da zamu shi Allah ta'ala shi ne
Kada. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ɗan uwana musulmi da muke tare a wannan wuri mai albarka baitu min buyutillah wannan masallaci na rukunin gidaje na FMC da ke nan birnin Katsina fadar gwamnatin jihar Katsina ina wa kowa gaisuwa da maraba da lale da irin salon gaisuwa na addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda shine ya cancanta a gode masa a koyaushe kuma a ko'ina kuma a cikin kowane yanayi alhamdulillahi rabbil alamin sannan ina isar da godiya ta musamman ga ƴan uwa da abokan arziki da waɗanda suka shirya wannan karatu da waɗanda suka yi mana rakiya da waɗanda suke sauraro da kuma waɗanda suke karɓar mu jagorori a wannan masallaci mai albarka Allah ya haɗa mu gaba ɗaya a cikin ladaddaki da yake bayarwa sakamakon taruwa a inda ake ambatonsa an tambaye ni cewa akan wani maudu'i za mu yi magana na ce a bar shi a buɗe idan Allah ya sa muka zo magami ne ya dace da wurin da lokacin to sai kuwa gashi na ga abin da ya dace da naga sanarwar sai naga an ce a rukunin gidaje ne na Federal Medical Center wato cibiyar jinya da kiwon lafiya ta gwamnatin tarayya to sai naga dacewar mu yi magana akan abin da zai amfanar da mu ya zama mana darasi akan cuta da jinya a musulunci wannan karatu ne da zai ni kaina zai mun amfani sannan kuma doka ku saurara da yardar Allah zai iya amfanar ku dukkan mu muna cikin cuta muna cikin cuta ko dai mu mun yi ko kuma muna yi ko kuma zamu yi ko kuma ana yi a tattare da mu babu wanda cuta bata kewaye shi ba ta waɗannan fuskoki guda uku ko dai ya taba yin cuta ko kuma yanzu ma yana cikin cutar ko kuma nan gaba zai yi amma cuta kan dole ne abubuwa guda takwas sun zama sunnar Allah kauniya akan kowa sai ya gamu da su ɗaya daga cikin su shine almarad ciwo ɗaya ne daga cikin tsumagiya da Allah ke amfani da ita domin nuna wa bayi cewa su bayi ne shi kuma shine ubangiji mu bayi ne waɗanda ba mu isa komai ba akwai lokuta da ɗan adam yakan manta da cewa shi waye sai ya ɗauka shi wani ne idan Allah ya danne shi da tsumagiyar ciwo sai ya gane ashe shi ba kowa bane muna fafutuka da gasa da juna akan haihuwa da dukiya da mulki da ɗaukaka da yin suna da ilimi da duk abin da ɗan adam ke bukata amma duk waɗannan abubuwa idan cuta ta zo sai ta shafe su idan mutum yana bukatar ƴaƴa ko da ya samu talauci ba zai sa ya daina bukatar ƴaƴan ba idan mutum yana bukatar kuɗi ko da ya samu ilimi ba zai daina bukatar wannan ilimin ba ai wannan kuɗin ba idan mutum yana bukatar wata ɗaukaka ko da ya samu wani abu cikin abubuwan da ɗan adam ke nema ba zai sa ya daina bukatar wancan ba amma idan mutum ya rasa lafiya to baya bukatar komai sai lafiyar kuma yakan manta da komai sai lafiyar kadai saboda daga mutum ya fara ciwo mutum yana tunanin idan ya rasa kuɗi to ƙarshen talauci ina ne wahala idan mutum ya rasa ƴaƴa ƙarshen rashin ƴaƴa ina ne rashin kawai idan mutum ya rasa ilimi ƙarshensa mai jahilci amma idan mutum ya rasa lafiya ya san ƙarshenta menene mutuwa kuma mutuwa kowa ma yana jin tsoronta to wannan ciwo ɗin kowa a cikinmu vulnerable ne gabanta cuta tana iya kama shi a koyaushe sannan saboda Allah ya nuna maka ya isa kai kuma ka gaza shine babu wani mutum ɗaya daga cikinmu da yake da lafiya 100%. Kowa daga cikinmu da sauki ne ba lafiya ƙalau ba in aka kirga gaɓoɓin jikinka guda 360 akwai wani abu da za a ce kai ma ka fi so a ce da ba haka yake ba idan kai la'akari da na wane za ka gane wane ya fi ka lafiyar abu kaza sannan akwai wani abu a jikinka da ta yi jiya ya fi saiti sama da yau ba wani ɗan adam da zai zama 100% yana da cikakkiyar lafiya to saboda Allah ya nuna maka wannan gidan na duniya ba gidan jin daɗi cikakke ba ne kai da ka samu lafiya cikakkiya sai ka je aljanna Allah ya kai mu aljanna. amma a nan duniya kan dole sai ka sha wannan tsumagiya ta cuta kuma duk wanda ya zama bai da lafiya ya zama abin tausayi kuma idan mutum yana da ciwo sai ga kaman duk duniya ba wanda yake da damuwa sai shi yana ganin ku duka kuna jin dadi ko me ya mallaka zai iya cewa ya hakura da shi don ya samu lafiya saboda ba abinda mutum ke mallaka ya ji dadin sa idan babu lafiya akwai abubuwa da suke kake iya moran su su kadan su koda ba wadan su amma ba abinda zaka more shi idan babu lafiya to wannan shi yasa yin bayani akan waɗansu fa'idoji na musulunci akan rashin lafiya da kuma yadda ake cuta da yadda ake jinya yana da muhimmanci a gare mu saboda addinin mu babu abin da bai koya mana ba ita cuta sunnar Allah ce akan halitta shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya ta ta zama ɗaya daga cikin sanadiyar da ta sa yake rangwame a abubuwa da yawa da bangaren addini da bangaren rayuwa idan mutum an jarrabe shi da ita Allah ya yi rangwame wa marasa lafiya a cikin abubuwa da yawa na addini kusan kowane bangare na ibada wanda ake amfani da gangan jiki to sai da shari'a ta yi rangwame wa mara lafiya saboda ta san ba zai iya ba ko zai iya ba zai yi cikakke ba kuma shi yasa ma shari'a ta sanya kiwon lafiya ɗaya daga cikin rassa ne na maqasidush shari'a ɗaya daga cikin manufofin shari'ar musulunci kuma ta sanya kiwon lafiya kamar wani reshe ne na abu na biyu mafi muhimmanci da aka kafa ko aka gina shari'ar musulunci a kai waɗanda ake ce musu ad-daruriyat waɗanda su ne mafi girman bukatar bil'adama abubuwa guda biyar ne addini rai dukiya mutunci da kuma hankali waɗannan abubuwa guda biyar rai shi ne na biyu addini shi ne na farko saboda domin shi aka sa aka shigo duniya to ana shigo duniyan kuma shi ba zai yiwu ba sai da rai kafin a samu komai sai da rai don da masu rai ake magana da masu rai ake addini to kiwon lafiya kuma wani bangare ne na kiyaye rai shi yasa addinin musulunci ya bada muhimmanci ga waɗanda duk aikin su ke bangaren ceton rai ne sawa'un ta hanyar jami'an tsaro ne masu tsare rai din ko masu aikin jinya da likitoci masu hana abinda zai cutar da rai ko kuma waɗanda suke taimakon wanda ke bukatar irin wannan majinyata ko wasu iri ne ko da a gida suke addinin musulunci saboda muhimmancin da ya ba wa ciwo da jinya Allah ya sanya sharaɗi ibada ba za ta yiwu ba ta sallah sai da tsarki amma idan akwai ciwo sai ya ɗauke maka akwai wanda idan yana da ciwo ba ma sai ya wanke ko ina ba sai ya sallah a haka idan da hali ya yi taimama idan bai da lafiya idan ciwon ya zama yadda ba ma za a iya shafa komai ba shikenan sai ya bar taimaman ma ya yi sallah a haka ko wanda yake da ciwon kuna ko ina ba zai iya taɓuwa ba shikenan a haka zai yi sallah fattaqullaha mastata'tum wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma an fatayammamu idan akwai ciwo da shi Allah ya fara kafin ya fadi sauran lalurori yace ai taimama sannan aka zo sallah yace wa qumu lillahi qanitin in za a yi sallah ai atse amma yace marar lafiya salli qa'iman in istata'ta fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jamb idan zaka iya sallah kai a tsaye idan ciwo ya hana ka kai a zaune idan ciwo ya hana zaman ma kai a kwance haka azumi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa idda wanda bai da lafiya ko matafiyi da mara lafiya aka fara don lalurar sa ta fita matafiyi aka ce kirga kwanakin yara masu daga baya a aikin haji faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidya wanda bai da lafiya ko yana da ciwo daga baya yayi fansa a madadin abin da ya yanke a jikinsa wanda aka hana yankewa idan ana azumi idan ana aikin haji sai zama dukkan rukunan musulunci da suke da alaka da gaba sai da aka yi rangwame wa marar lafiya rangwamen a wani wuri sai a ce an yafe maka kwata-kwata don baka da lafiya wani a ce an canja maka yanayinsa don baka da lafiya wani a ce maka an rage maka yawansa wani a ce maka an canza maka wurin da zaka yi ko lokacin da zaka yi duk saboda larurar rashin lafiya jihadi duk da muhimmancin sa Allah ya ce marasa lafiya laysa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raj haraj wala 'alal marid haraj banda su ba laifi ko basu je ba qiyamul layli da annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya bi shi Allah ya ce suna qiyamul layli inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak kuma can Allah yace banda marar lafiya alima an sayakunu minkum marda akwai marasa lafiya su ba sai sun yi sallar dare ba kaga wannan an dauke musu ne kwata kwata sai wanda shi kuma za a sauke masa kamar mai sallah da aka ce a madadin yayi a tsaye sai yayi a zaune kamar marar lafiya da aka yarda masa da cewa idan akwai mashakka a daga shi da kyar yayi azhar a sake daga shi da kyar yayi la'asar a sake daga shi yayi magriba a sake daga shi yayi isha aka ce a wannan wahala ta yi yawa in kuka daga shi yayi azhar to ya tada iqama yayi la'asar din ya kwanta shikenan in kuka daga shi yayi magriba to yayi isha a lokacin ku isha ku bata yi ba amma shi tasa ta yi sai yayi isha sai koma ya kwanta sai gobe kuma Allah ya kai mu saboda sawwakawa a daga lokaci ya dawo ya same ka inda kake saboda larurar rashin lafiya sannan azumi Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahr duk wanda yayi halarci watan ramadana yana da rai da hankali yayi fal yasumu da aka ce a'a banda marar lafiya shi ba yanzu zai yi ba fa idda ya kirga sai yayi min ayamin ukhar shi sai za sai kwanakin da ya ga dama wanda ya zaba duk kwanakin da suka rage a rayuwarsa daga baya yayi ko da wata ramadanan ta zo ma bai yi ba ya sake kaiwa ta gaba ba za a ce ba za a karba ba sai dai a dora masa penalty duk saboda dalilin rashin lafiya to ga kuma abin da muka faɗa na maganar aikin haji to sai kaga marar lafiya shari'a tana rangwanta masa wani a ce to ba irin wannan za ka yi ba ana amfani da ruwa in za a yi alola kai da kake da marar lafiya kai da ƙasa ma za ka yi idan ka zo yin alola fa ƙasa ta taɓa ka ne za ka wanke amma saboda lalura ta zo sai shari'a ta ce ƙasar da da za ka wanke ɗauka ta ka shafa saboda abin ibada ce kai ka ɗauka wai an damu da wai tsaftar ne ka nuna imtisal ne a duk wanda ya zo alola sai ya wanke ƙasa da dattin da yake hannunsa to wannan kuma ya kace ya shafa ƙasa da zai shafa a fuskarsa famsahu bi wujuhikum wa aydikum ba inda mutum ya fi so kare ya shafa ƙasa sama da fuskarsa ai zai share na fuskarsa ne yasa a jikinsa za ka ce ɗiba wa ƙasa yasa a fuska saboda nuna maka imtisal ne rashin lafiya ya jawo wannan to shari'ar musulunci ta kula da marar lafiya wanda ya kamata mu kuma sai mu ɗauki izina da shi sai mu kula da marar lafiya marar lafiya fa matsayinsa ya kai yadda har Allah maɗaukakin sarki yana ɗaukan halin da yake ciki a matsayin yana wakiltarsa ne hadisi ya tabbata daga Abu Huraira cikin Sahihu Muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a ranar kiyama Allah zai ce yabna adam maridtu falam ta'udni ya kai dan adam nayi ciwo ka ki kaje ka gaida ni idan akwai wani da ka sani aboki makoci dan uwa ko mai haƙƙi akan ka bai da lafiya baka je ka gai da shi ba da gangan ba uzuri ranar kiyama Allah zai ce maka nayi ciwo ka ki ka je ka gai da ni mutum zai ce ya ubangiji ta ya za kai ciwo kai ne rabbul alamin sai ce wane ba yayi ciwo ba ka ki ka gai da shi yana fara rashin lafiya fa ya zama kamar wakili ne na Allah a je a gai da shi mara lafiya yana da matsayi a addini da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa haƙƙinsa ɗaya daga cikin haƙoƙi biyar na kowane musulmi akan dan uwansa musulmi shine in dai bai da lafiya sai ka je ka gaida shi kuma yace duk wanda ya tashi ya je gaida mara lafiya har ya je dawo yana kan hanyar aljanna ne wannan duk don ya nuna maka muhimmantar da cuta da kuma majinyaci da addinin musulunci yayi addinin musulunci addini ne na tausayi da jin kai tunda Allah ya kaddara wannan ciwon to kuma sai ya sa remedy ta gefe da ko ta ina ta yadda zaka ji kamar gata ma ake wa mara lafiya to me hikimar da ta sa Allah yake sa mana ciwo ne Allah yana son mu to me yasa kuma zai kwantar da mu a ita jinya a ita wahala hikimar asili take manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya rashin lafiya ko wani daga cikin damuwoyi na duniya ya hau kansa ya nade shi to wannan zai zama masa kafara ne daga zunubansa hadisin na Aisha wannan dalilin ne yasa malamai suka ce hadisi ne ma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin musnad yace idan Allah ya yi nufin wane sai ya kai matsayi kaza a aljanna sai duba sai ga sallarsa da azuminsa da kiyamul lailinsa da jihadinsa da abubuwa da sadakokinsa ba za su iya kaiwa ya je can ba shi kuma Allah ya ce sai ya je can sai Allah ya masa ciko ta hanyar ciwonsa sai Allah ya ce to kwanta kai rashin lafiya ka sha wuya sai kai haƙuri ai ta daga shi a daura ruwa a daura jini ai ta waye a kashe kuɗi a kashe waye ashe duk Allah yana so sai ya shiga wannan gidan ne a aljanna sai ya je sai a ce ciwon ka na can shi ya kawo ka nan ciwo ya zama alheri ko sharri ya zama alheri shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan sai mumini kadai ke da wannan gatar wala yakunu zalika illa lil mu'min mumini ne kadai shine wanda tusibuhu darra'u fayasbir shine wanda zai shiga cikin cuta sai ya hakura tusibuhu sarra'u fayashkur abun farin ciki ya same shi kuma sai ya gode ya maida shi ga Allah don haka wani lokaci ciwo a wurin mara lafiya din alheri ne akwai abin da sallarka da azuminka ba za su baka ba sai ciwon ka akan gadon asibiti sai cutarka a gida sai wani abin da ya same ka ya kwantar da kai sannan idan Allah yana son ka a cikin kaddararsa sai ya rubuta cewa kun san ubangiji yamsullahu ma yasha'u wa yuthbit Allah ya zana cewa wani zai aikata abu kaza wannan abu kazan za su yi cumulating su sai ya je wuta kaka samu a cikin kaddara tunda wallahu khalaqakum wa ma ta'malun to a cikin aikin ka tunda bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amali an rubuta aikin sa cewa sai ya aikata abu kaza wanda zai sa ya je wuta to amma Allah yana son shi shi kuma a kaddarar Allah din kuma baya so ya shiga wuta amma ga aikin sa kuma shi zai aikin ɗan wuta ne to ɗaya daga cikin hanyar da Allah zai maka fa yasbiqu alaihi alkitab shine inda zaka je ka aikata wannan laifin sai ka je da kafarka sai na da kafar sai ka kasa fita kuna fahimta shi ba lada zai tara ba kar ya je wuta ne wancan na farko na ce saboda a tara masa ladan da sai ya je wuri kaza wannan kuma shi ana nema a ceto shi daga wuta ne shi ko Allah in ya ce zaka shiga aljanna sai ya jawo ka wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim zaka idan kai mai rabo ne a wurin Allah kake tai shi lafiya kai ka dauka haka kawai ana kana ta ce me yasa sai mu a'a da wuta zaka je sai Allah ya ce ku nade shi kare fita wannan in ya fita wuta zai je ai akwai mutumin da ka san lalle alheri ne a nade shi to sai ka nade shi da kare yake kurba kunu ai ta murna ran da ya samu ya samu damar kudu kunu da bakin sa da daura masa aiki to irin wannan sai ya je gaban Allah ne saboda Allah baya bude gaibin sa kowa ya gani alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtaza shi kuma min rasul yanzu an daina babu manzannin da za su ka saukar musu da wahayi da ya kunshi wani abu na gaibi don haka wannan an rufe shi ba wanda ya san gaibu to ashe gaibun kai gashi a kusa da kai sai ka je lahira ne sai Allah ya bude maka sai mutum ya gani na yi sa'a da nayi ciwo kaza amma da a nan duniya ba za ka gane sa'a sai ba sannan daga cikin wani amfani na ciwo shine idan ka kwanta din nan galibin mara lafiya zai wahala ya samu damar yin sako ai kai in kana da lafiya in ka dauki wayar ka kai awa daya baka yi sako ba kai ko baka ga sako mara lafiya yana da wannan damar yana yi zai ce abu da mun today ko bai samu ji ba dan kunna masa da yana dan ji amma in shi da kansa ne wallahi kafin ya kunna today to sai kaga ciwo ya sa mutum ya ambaci Allah kuma mutum ya dan yi ina ce aka ce alhamdulillah ya ce alhamdulillah wannan zikirin in haka kawai yake akan titi ba zai yi ba to ciwo yana sa ya zo kusa da Allah sannan ciwo mutum yana fara in ya tuna da karshen ciwon zai fara astaghfirullah astaghfirullah tun da muna ce ana yin 100 zai ce ni nayi 1000 ma yanzu saboda yana jin tsoron tafiya to ciwo yana da amfani wato wannan duk na fada ne don mu gane ubangijin mu baya sharri bi yadihil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah alheri kadai yake baya sharri duk abin da kaga Allah yayi maka ko yayi wa wani to shi a wurin Allah alheri ne ka iya zama sharri ne shi a wurin wanda aka mishi amma in kaga sharri ya same ka kai ka tsokano sharri amma shi Allah baya sharri sai alheri to dangane da marasa lafiya akwai abubuwa guda uku na farko abin da ya shafi shi kansa mara lafiya na biyu abin da ya shafi mai jinyar mara lafiya na uku abin da ya shafi sauran mutane shine za mu faɗa a takaice na farko abin da ya shafi shi mara lafiya duk wanda ya kamu da ciwo kowane iri ne ko kaɗan ko mai yawa abu na farko shine ya samu tawakkali da ƙarin imani a zuciyarsa duk wanda ya rasa wannan to yayi babbar asara ba zai rasa goma da goma Allah ba zai fasa sa maka ciwo ba don baka yarda kai tawakkali ba Allah ba zai baka lafiya don kai ihu ba don haka abu na farko da ya kamata duk wanda ciwo ya same shi shine ya maida al'amarinsa ga Allah farko kana zuwa idan aka gwada jininka sai aka yi detecting wani wata cuta ka samu kana ta jin tsoro sai aka ce ka kamu da ciwon suga ka kamu da ciwon koda ka kamu da ciwon hanta ka kamu da ciwo kaza kuma ka san wannan ciwo galibi mutuwa ake yi to abinda zaka fara yi na farko shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama mu na Allah ne kuma ko da wannan ciwo ko ba ciwo dama dole zamu koma wurin sa to haka kaji alamun komawa ne ai sai ka fara nutsuwa saboda haka mutum ya koma ga Allah abu na farko kenan yayi istizabin neman lada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba abinda zai samu mumini min nasabin wala wasab sawa'un wahala ce ta gajiyar aiki na neman halal dinka ko gajiya saboda wani abu ya kama ka dole ka gaji wala wasab ko cuta kowace iri ne to sai ce a ƙarshe sai Allah ya rubuta maka lada kuma ya gafarta maka ya kankare maka zunubi haka sai ka rinka ihtisabin cewa kai in Allah ya yarda wannan ciwo zaka nemi lada a wurin Allah ta hanyar hakuri kuma ana neman ladar Allah da taimakonsa ta hanyar hakuri shine wasta'inu bi sabr abu na biyu shine mutum yayi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yawan yin addu'a kuma yana yin addu'a akan neman lafiya Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya. Allah ka yafe mun kuma ka ban lafiya. Fi dini wa dunyaya, al'amarin addini da al'amarin duniya. Don haka ka rika yawan neman lafiya, sannan idan ciwo ya same ka, akwai addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar wanda ake yi. Ake roƙon Allah, Allah ya yafe, Allah ya baka lafiya. Akwai kuma waɗanda ake don rigakafi kar ma ya kama ka. Hadisin Abu Huraira cikin Sahih Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yace bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim sau uku da safi ba abinda zai cutar da shi irin musiba ta faja'a haka kuma in ka fada da yamma zuwa safiya kaga wannan rigakafi ne da shi da a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq rigakafi ne da shi da yi wa yara u'izuka idan yaro namiji ne u'izuki idan yarinya mace ce kuka hada su duka u'izukum ka dora hannunka akan su bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma wannan duka addu'o'i ne da ake don kariya kar cuta da zo idan kuma cutar ta riga ta same ka shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a tsora hannunka inda yake maka ciwo ka ce bismillah 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 a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir wannan kai ne zaka yi wa kanka idan ciwon nan na rauni ne ko ciwon nan na wani abu ne mai zogi mai radadi wanda ba ciwon irin na jiki ko zazzabi ko masassara ko mura ba Nana Aisha ta rawaito cikin Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallama yana dora dan yatsansa akan kasa bayan ya dandane miyau sai ya dora in ya dago wannan kasar sai ya dora a wurin da yake masa ciwon Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa satimuna bi izni rabbina sannan idan kuma wani ne shi kuma zaka yi wa addu'ar ba kai da kanka ba to wannan kana iya yin ta shi ma wa wani sannan kana iya kuma yi masa as'alullahi al'azim rabbal arshil azim an yashfiya kana iya masa adhibil ba's rabban nas washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqma to wannan addu'o'i ne daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai albarka babu wata addu'a kuma da mabuka da mara lafiya yafi bukata sama da irin wannan komin gajeren in ka haddace ka je ka yi wa wanda ka haddace ka je ka yi wa wanda zaka gayar ko majinyacin ka kuma idan ka zo irin wannan addu'a ana yi ta'abbudan ne sanan raja'an ta'abbudan shine kana neman lada raja'an shine tare da hoping cewa Allah zai karba magani yana zaman kanta addu'a tana zaman kanta karkace in kai addu'a zalla ba za ka sha magani ba a alaji in ka tashi da safe za ka karya kai addu'a zalla karka karya Allah ba zai iya shahada kai ba ne zai iya ba ya taɓa yin haka ba talaba inni munazzil qala inni munazziluha alaikum ba sai a maka ba amma ka san lalle ba za a maka ba saboda ba haka Allah ya saba ba don haka ka yi addu'a sai ka nema ka karya to haka ne ciwo ma kanka ce za ka yi addu'a zalla ba ka nemi magani ba saboda Allah shine ya halicci abu kuma shi ya halicci sababin abu to Allah da ya halicci ciwo sai halitta wa ciwon sababin warkewarsa ba shine addu'a zalla ba addu'ar tana taimakon magani ne domin ka gane magani shi da kansa baya aiki fa sai da tasirin yardar Allah ina fata an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cikin hadisi an tambaye shi cewa hadisin Usama ibn Sharik an tambaye shi cewa shin ya ce dangane an tambaye shi cewa shin magani za mu yi magani ko ba za mu yi magani ba idan ba mu da lafiya ce ta dawo ku nemi magani fa inna Allah azza wa jalla lam yunzil da'an illa anzala lahu dawa'a ba abinda Allah ya saukar na ciwo face sai da ya saukar da maganin sa fa inna Allah lam yada da'an illa wada'a lahu dawa'an Allah bai saukar da wata cuta ba sai da ya saukar da maganin ta a tare da ayi magani amma kar ayi magani da haram ba a daukan kayan maye ayi magani da shi ba a daukan najasa wannan yar aljanna ce da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aka yace zuwa tayi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama tace ina ciwon farfadiya kuma ina faduwa har ina tsiraici ka roƙa mun Allah in warke sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ko dai in roƙa mun yo Annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai iya roƙa mata ta warke kuma ya roƙa mata aljannan bane zai iya amma ta gano cewa kaddarar ta ita ce wannan ciwon shine ajalinta da shi za ta mutu kenan tunda yace ko dai ki hakura ki je aljanna ita da yake ta gane tace ta hakura tace to ka roƙa mun Allah kar in sake tsaraici sai roƙa mata Allah akan wannan bai roƙa mata ta warke ba saboda kaddarar ta Allah ya rubuta wannan ciwon in dai ta hakura da shi shine sanadiyar aljannan ta shi ce ne ta hakura ai ba ta daina ciwon ba kuwa har ta bar duniya kaga ko tana da aljannan tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saka akwai ciwon da lalle ba za a warke ba kuma kar ka dauka wai dole don kai addu'a dole sai an karba ko kuma dole don wani ya kai wani addu'a shikenan dole sai ya warke tunda kaga bai warke ba sai ka yo inda ana yin cuta kowanne sai a warke ai da ba wanda ya mutu a duniya ai ba wanda ya mutu inde mumini ne da bai addu'a ba kafin ya mutu amma an karbi addu'a ne eh an karba amma bai warke ba sai da ya mutu saboda akwai cutar da mutuwar ita ce warkewar kuma dole ka warke ko anan ko a can ba sai ka warke a can ba Annabi sallallahu alaihi wasallama har yayi wafati ina ce yana karanta qul huwallahu da falaki da nasi yana shafawa a jikinsa neman me waraka da yazo baya iyawa na Aisha ita take masa da kanta ta tofa masa a hannunsa kuma ta shafa masa jikinsa amma ya dawoma a duniya to ba wanda addu'a za ta sa ya dawoma dole sai an mutu amma ana yin addu'ar duk da haka ta'abbudan da kuma raja'an raja'an shine za a iya samun sauki tunda baka san wannan ne na mutuwar ko ba wannan ba to ko wanda ma ya san an ce masa zai mutu ya ci gaba da addu'a ina fata mun fahimta don a takaice dangane da shi mara lafiya kenan sai kuma dangane da masu yi wa mutane magani likitoci akwai su anan ko da likitoci da sauran ma'aikata na jinya aikinsu yana ɗaya daga cikin aikace-aikace da professions a musulunci waɗanda suka fi kowanne daraja da falala saboda aiki ne da ya shafi ceton rai aiki ne da ya shafi hidima wa lafiyar ɗan adam aiki ne wa ɗaya daga cikin wato hidima wa ɗaya daga cikin manya-manyan makasudin rayuwa da kuma makasudi na addini gaba ɗaya shi ne kiwon lafiya shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karfafa gwiwar masu aikin likitanci ya kuma samar da protection wa profession ɗinsu yace duk wanda ya shiga harkarsu idan bai iya idan ba ƙwararre ba ne bai da lasisin ƙwarewa a kan jinya sai ya shiga ya jawo wa wani abu to lallai shi za a kama man ta tsababa wa lam yakun ma'rufan bi tibbi duk wanda ya nuna cewa shi kwararre ne a jinya kuma shi ba likita bane ko ya amfani da fake certificate ko ya amfani da duk wani abun da bai samu kwarewa a kai ba ya shiga ko ya amfani da bangaren da ba layinsa bane sai yayi sai fa asaba nafsan fa madunaha sai yasa aka mutu ko aka yi asarar wani abu na lafiya ko ta gaba fa huwa zamin yace a kama shi sai ya biya diyar wannan abu amma in ba shi ba likita yana da protection idan yazo yin allura saboda Allah ne wannan allura ta anesthesia ce saboda ta sa mutum ya kai yanda za a samu damar yi masa aiki kuma shi ya dace kuma a lokacin da ya dace kuma ya dauki dukkan matakai na safety yayi sai yayi daga can sai gangara shi ta ne ya kace masa rahimakallahu ta'ala ba komai a kanka kai kai allurar kuma a hannunka ya mutu amma dalilin kai kai ne don ka cece rai sai rai ya mutu wannan ba za a kama ka ba amma idan akwai kuskure komai karancin ta daga gare ka kai wajen negligence of duty wajen rashin sani da rashin kwarewa da yin abu ba tare da la'akari da aune-aunen da ya kamata a yi ba sai kai sai ya mutu to kai za a kama inda gangan ne kisan ganganci ne kashe ka za a yi in kuma kuskure ne to nan shi kuma za ka biya diya a inda ran dan adam yake da daraja dole sai ka biya saboda haka akwai protection sosai wannan profession din a addinin musulunci saboda muhimmancin sa saboda rayukan mutane da lafiyar su tana hannunsu kai ne mutumin da kake da sirrin da kasan yanzu wannan mutum in kana so nan da minti daya kare yi a duniya kana da abin da zaka dauko kana sawa shi kenan ya tafi kenan aka zo ka baka shi amana kai kai ka sani ka dauko allura ka ja ba wanda ya san me a ciki ka sa su sun dauka lafiya ne sai suka ga ya mutu kuma ba wanda zai kama ka sai dai ai kalmar shahada a dauke shi a tafi kaga amana ce aka baka ta rayukan mutane haka dole ka girmama wannan amana da ma'aikatan da likitoci da sauran ma'aikatan jinya idan kuka kyautata niyyar ba wanda zai iya biyan ku sai Allah kuma ba inda zaka samu lada sosai akan irin wannan kaman ka zauna a nan kasar ka yi aiki akan ka je inda albashi ya fi yawa in dai lada kake zo ka tsaya a nan idan ka je can zaka yi wa dangin waɗansu ne nan kuma wa dangin ka zaka yi kuma duk abin da kai wa ƴan uwanka ya bulada akan wanda kai wa ƴan uwan waɗansu idan kai a nan mutane mabukata masu ciwo masu waye da karancin ma'aikatan ya fi yawa don haka demand din ya fi yawa na irinka sama da can don haka a inda bukatar ka ta fi yawa ladar ka ta fi yawa sannan idan kai a nan ba za ka samu kuɗi sosai ba sai zama sauran cikon sai Allah to in ka samu da yawa nan in ka je can ba da yawa za a baka kamar yadda in ka samu a nan kaɗan ba saboda haka asbabul ajr was sawab mai yawa a nan yana da yawa don haka duk wanda ya tsaya ya yi jinya a nan kuma ya kyautata niyyarsa saboda Allah zai samu lada da yawa saboda haka kuma ku samu kwarewa sannan ku yi ikhlasin niyya da niyyar ku taimaki al'umma sannan abu na uku shine ku ji tausayin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku zo masu tausayi galibi ma'aikatar jinya kai ka ce an cire musu tausayi mace tana lebo ita kuma na tana zaune a kujera bata je ta attendin ɗinta ba kuma tana mata tsawa mutum ya zo allura baya wani tunanin cewa a jikin ɗan adam zai tsikara an kawo mutum da hatsari za a tsaga a cire masa wani abu ba tare yana ji yana ihu amma shi ba ruwansa shi baya jin wannan zafin to ya kamata ya zama akwai tausayi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce arrahimuna yarhamuhumur rahman gurgudun yawan jin tausayinka gurgudun yawan yanda Allah zai ji tausayinka to sai bangare na karshe shine su sauran mutane mu ji tausayin marasa lafiya mu gaida marasa lafiya mu taimaki marasa lafiya taimakon marasa lafiya da gangan jikinka idan dan uwanka ne kai masa jinya kai haƙuri musamman mahaifi musamman ƴaƴa musamman ƴan uwa musamman maza ga matansu ko mata ga mazansu jinya ka tsaya a jikin wani kai masa jinya wani bangare ne ginshiki ne na addini annabi sallallahu alaihi wasallama saboda muhimmancin jinya ya hana Usman zuwa yaki yakin Badar fa yakin da yafi kowanne daraja a yakin kuwan musulunci kaf amma yake mishi ya zauna a gida yayin jinyar matarsa saboda muhimmancin jinya to aka zauna a wurin marasa lafiya kai hakuri din nan ka daga shi ba ni ruwa ka zo bashi ya ce na fasa kai hakuri ka zo bashi ka je ka kaje an dafa abinci an yi ya ce zai ci an zo kuma ya ce ba zai ci ba duk irin wannan ai tayin hakuri kar ai tsaki ka zo daga shi ya zo daga shi mai da ni ka mai da shi ya sace ce daga ni kai kai baka da hakuri ne a'a ba zai iya bane ka lallaba ka rinka jin cewa kamar kai ne to idan kana wannan zaka samu lada mai yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan bakin ciki na damuwar da kake taimakon sa akai kai kuma Allah zai cire maka na lahira man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah a ƙarshe hadisi yace wallahu fi auni al'abd ma kana al'abd fi auni akhi gurgudon taimakon dan uwanka gurgudon inda kai ma Allah zai taimake ka saboda haka mu taimaki yan uwan mu ta hanyar jinya mata sun fi hakuri akan wannan mata sun fi maza hakuri akan wannan to maza din ma ya kamata su koya musamman idan akan wanda ya zama maka dole ne idan aka yi jinyar nan mutum ko ya warke ko ya mutu zaka zo ka manta da ma an yi jinyar wannan kwanaki da watanni ko shekaru da za a yi ai hakuri akan su sannan a taimaka masa kuma da yawan ambaton Allah ana koya masa yadda zai rika yawan zikiri a madadin ya rika yawan ihu da wayo Allah a taimaka masa wajen a bashi magani sannan kuma mu taimaki marasa lafiya ta hanyar taya su jinya waɗanda suke da wadata duk wanda yake da wadata duk wanda ya ga jinya ce wannan to ko ƙarshen kuɗinka da ya rage ne a aljihunka ka bashi kai kana da abin da yafi shi yanzu abin da yake cikin damuwar nan ya fi karfin abin da za ka yi da shi idan ba ciwo ba ne in ba wani ciwon ba ne in dai marar lafiya ya tambaye ka kuma ka tabbatar da gaske ne ka ɗauki last carbon da yake hannunka ka bashi a je a nema masa lafiya daga shi sai kuma wanda yake jin yunwa haka dole ne mu taimaki majinyata sannan kuma mu je mu gaida su wannan yana daga cikin haƙƙoƙi da Allah ya ɗora wa kowane musulmi akan ɗan uwansa musulmi alal aqalli koda da waya ne kai gaisuwa ga marar lafiya kar ka jira ta'aziyya ka je ka gaida shi tun bai da lafiya kaɗan kenan daga cikin haƙƙoƙi akan marar lafiya da masu jinya da kuma sauran mutane dan kuma abinda lokaci zai bani dama in yi magana a kai kenan dan da aka ta a nan in ba da sauran lokacin wa abokin tafiyata alƙali Sheikh Abubakar Musa Giya ɗe abin da ni na faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure kuma Allah ubangiji ya gafarta mana marasa lafiyanmu da waɗanda suke nan Federal Medical Center da waɗanda suke koma ina ne majinyata Allah ubangiji ya ba su lafiya waɗanda suke kwanciya a gida Allah ya ɗaga kafaɗinsu waɗanda suke asibiti Allah ya ba su lafiya dukkan waɗanda suke yawo da shi kuma Allah ya warkar da su wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته